dans le feu.
This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sasha Hausa na Maryam Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci da fatan an waye gari lafiya. Maryam Dauda ce tare da Sarfila Hashim Gumel da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na safe. A yau Alhamis 28 ga watan Nuwamba na shekarar 2024 ranar da kuma ake bikin cika ciki wato Thanksgiving a nan Amurka. To kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Sarfila da kanin labarai.
To Maryam jiya Laraba zaɓen shugaban Amurka mai jiran gado Donald Trump ya ce Lieutenant General Keith Kellogg mai ritaya a matsayin mai taimaka shugaban ƙasa kuma manzo na musamman na Ukraine da Rasha. Amurka na shaidawa kiran cewa tana buƙatar ta samar da ƙarin sojoji domin ƙarfafa dakaranta da aka kashe a yakin kusan shekaru uku da take yi da mamayar Rasha. Haka kuma za a ji cewa ma'aikatar baitul malin Amurka ta aƙaba jami'an tsaro da na majalisar ministocin ƙasar Venezuela 21 da ke goyon bayan Nicolas Maduro takunkumi.
To a cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa hukumar zaben kasar Ghana ta sanar da takaita yawan kafofin yada labarai da za su shiga cibiyoyin tattara sakamakon zabe na jihohi a lokacin babban zaben kasar da ke tafe. Lamarin da ya janyo suka sosai daga wasu yan jarida.
Sunana Abbas Ayub Babaguni. A gaskiya kam wannan sanarwa da hukumar zabe ta fitar abu ne mai kyau, amma da so samu ne hukumar zabe ta sake yin nazari yiwuwar za a iya faɗaɗa adadin 12 kaɗan.
Muna tafa da ƙarin bayani nan gaba. Bayan haka za ku ji cewa jami'an kwastam daga ƙasashen Afirka ta yamma da ta tsakiya sun fara wani taro a jiya Laraba a birnin Yamai na jamhuriyar Nijar don bitar halin da ake ciki a sha'anin kasuwancin ƙasa da ƙasa, tsaron iyakoki da dai sauransu. Sannan kamar yadda muka saba a kowace ranar Alhamis a wannan lokaci, yau ma za mu kawo muku shirin domin iyali wanda ya ci gaba da tattaunawa akan batun tasirin dokar haramta cin zarafin mutane da ake kira VAPP a takaice ta Najeriya. Amma yanzu dai sai a gyara zama a saurari labaran duniya kashi na farko.
To jama'a assalamu alaikum, da fatan an waye gari lafiya. Ga labaran duniya. Jiya Laraba zaɓen shugaban Amurka Donald Trump ya ce zai na Lieutenant General Keith Kellogg mai ritaya a matsayin mai taimaka shugaban ƙasa kuma manzo na musamman na Ukraine da Rasha. Kellogg shine babban shugaba a kwamitin tsaro na Trump lokacin gwamnatinsa ta farko, kuma shine mai ba tsohon mataimakin shugaban ƙasa Mike Pence shawara kan harkokin tsaro. Tare za mu tabbatar da zaman lafiya ta hanyar ƙarfi da kuma za mu sake mayar da Amurka da duniya zaman lafiya, inji Trump a cikin wata sanarwa da ya bayyana Kellogg a matsayin manzo. Kellogg ya yi magana ta musamman da muryar Amurka a watan Yuli game da hangen nesansa na kawo ƙarshen yakin Ukraine, wanda aka buga a matsayin wani bangare na littafin An American First Approach to U.S. National Security, a lokacin da ya ce bai gabatar da shirin ga Trump ba ko ba shi ne mai ba da shawara ba, amma ya ce shirin zai zama zaɓi ɗaya da za a yi la'akari da shi. A ɗaya bangaren kuma, da yawa daga cikin waɗanda Donald Trump ya naɗa da waɗanda yake shirin naɗawa na fuskantar barazanar tashin hankali da suka haɗa da barazanar mamai ta kiran waya, inji kakakin zaɓen shugaban Amurka a ranar Laraba. An yi wannan barazanar ne a daren Talata da safiyar Laraba, kuma jami'an tsaro da hukumomi sun ɗauki matakin gaggawa don tabbatar da tsaron waɗanda aka yi barazanar, inji kakakin Carolyn Levitt a cikin wata sanarwa. Levitt ba ta yi bayanin ainihin waɗanda suka auna ba, kuma ba ta yi ƙarin bayani kan yanayin barazanar da aka yi musu ba. Masu magana da yawun hukumar ta FBI da kuma ma'aikatar shari'a ba su amsa buƙatar yin sharhi nan take ba. Amurka na shaida Ukraine cewa tana buƙatar ta samar da ƙarin sojoji domin ƙarfafa dakaranta da aka kashe a yakin kusan shekaru uku da take yi da mamayar Rasha. Tana mai cewa kamata ya yi kip ta rage shekarun shiga aikin soja daga shekaru 25 zuwa 18. Bukata a yanzu ita ce ma'aikata, ɗaya daga cikin jami'an Amurka ya faɗa manema labarai a ranar Laraba. Ya ci gaba da cewa a gaskiya 'yan Rasha suna samun ci gaba sannan a hankali, kuma sun fara tura dakarun Ukraine a Kursk. Yankin Rasha da Ukraine ta kama a watan Agusta a wani harin da ya ba Moscow mamaki. Jami'in ya ce sama da 'yan Ukraine miliyan 1 ne ke sanye da kayan yaƙi a wannan lokacin. 'Yan Ukraine sun yi imanin cewa suna buƙatar ƙarin dakaru kusan 160, amma gwamnatin Amurka ta ce watakila za su buƙaci fiye da haka. Labaran duniya na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na Murya Amurka a birnin Washington DC.
To an jima kaɗan Sarfilu zai dawo da ƙarshen labaran duniya, amma yanzu za mu leƙa ɓangaren rahotanninmu. Hukumar zaben ƙasar Ghana ta ɗauki matakin taƙaita yawan kafofin yaɗa labarai zuwa 12 kacal da za su shiga cibiyoyin tattara sakamakon zaɓe na jihohi a lokacin babban zaben ƙasar da za a yi ranar 7 ga watan Disamba, lamarin da ya janyo suka sosai daga wasu 'yan jarida da masu ruwa da tsaki. Sai dai hukumar ta ce matakin na da mahimmanci sosai don tabbatar da tsari da kuma tsaro. Wakiliyar muryar Amurka Hawawa Abdulkarim na ɗauke da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton.
Bayan sanar da shawarar takaita damar manema labarai a cibiyoyin tattara sakamako na jihohi yayin zaɓen shekara 2024, hukumar ta ce gidajen jaridu 12 kacal za a ba su izinin shiga waɗannan wuraren, abin da ya haifar da damuwa daga ɓangarori daban-daban. Wakilan gidajen rediyo da 'yan jaridu masu zaman kansu sun bayyana ra'ayinsu kan wannan matakin.
Sunana Masud daga kasuwa. To yanzu nan media houses nan nawa ne international kuma nawa ne local ba mu sani ba, kuma yanzu aka sauran kwanaki 10 kawai ayi zaba, yasa ta fito ta bar mu sani cikin me yake.
Sunana Jamila Umar. Yanzu kuma muna neman EC nan ya fito ya gwada muna media houses da za su select da za su zo su say a collection centers ga su ba mu gane sunan na kin wayanga media houses.
Sunana Abbas Ayub Babaguni, ma'aikaci a gidan rediyo Amane FM a nan Accra. Gaskiya kam wannan sanarwa da hukumar zaɓe ta fitar abu ne mai kyau, amma da so samu ne hukumar zaɓe ta sake yin nazari yiwuwar za a iya faɗaɗa adadin 12 kaɗan.
Sunana Hafiz Lari ne ke da Hafiz TV. Gaskiya ra'ayina ina gan kaman da sun bude abin tun da sun bude accreditation suka gan kaman media houses kaza suka cancance su yi wannan aiki kuma suna da track record yi wannan aikin na elections.
Hukumar zaɓen ta bayyana cewa takaita damar manema labarai wani tsari ne na tabbatar da tsaro a cibiyoyin tattara sakamako. Hukumomi suna ci gaba da tattaunawa game da wannan batun, suna fatan samun mafita mai kyau a faɗar mataimakin daraktan bincike daga hukumar zaɓen. Hukumar zaɓe tana ganin ya kamata ta yi takasusun dangane da adadin mutane da za su shiga cibiyoyin tattara sakamakon zaɓe. Mafi yawancin lokaci ana samun mutane a cibiyoyin tattara sakamakon zaɓe da ba su da wani aikin yi a wurin. Idan za mu iyakance yawan gidajen rediyo da za su tafi cibiyoyin tattara sakamakon, haka zai taimaka wajen tabbatar da tsari da kuma kiyaye doka da oda. 'Yancin watsa labarai wani ɓangare ne na tsarin demokuraɗiyya, kuma hukumar zaɓen ba za ta ɗauki wani mataki da zai saba ko ya hana wannan hakkin ba. Manema labarai suna tare da mu, suna cikin wannan tsarin kamar yadda hukumar ta bayyana, kuma ta fitar da sanarwa cewa za ta koma ta duba wannan batun. Don haka mu bar maganar a nan har sai hukumar ta sake fitar da sabuwar sanarwa. Darakta na hukumar tsaro da zaman lafiya ta musulunci IPASEC a takaice, kuma malami ɗan jarida mai bincike kan batutuwa a fannin harshe da ilimi Dr. Muhammad Marzuk Abubakar ya ce idan aka bi tsarin demokuraɗiyya, wannan mataki da hukumar zaɓe ta ɗauka bai dace ba.
Ban zan kira shi siyasa ba, na ce kaman abin da safadin nan an ka duba a turance bai da munasaba da democratic convention, domin media yana cikin muhimmancin democracy. Bai kamata a limit media coverage ba, kuma ba ka iya ka ce saboda wasu na misbehave ka kawo dokan da zai ci kowa. A collective punishment ne. Collective punishment is against democratic democracy ya bai da ma'ana. A cikin adalci bai da ma'ana. A cikin aikin na abin da media bai da ma'ana. The more media ke magana, the more muke enhance the quality of accountability.
Kungiyar 'yan jarida ta ƙasar Ghana da kungiyar gidajen watsa labarai ta Ghana sun kira ga hukumar zaɓen da ta sake duba wannan matakin, suna mai cewa yana iya shafar gaskiya da amincewa da tsarin zaɓe. yayin da Ghana ke shirin gudanar da zaben shekara 2024 dai. Hankalin jama'a na kan hukumar zabe don warware wannan matsalar tare da tabbatar da gaskiya ba tare da yin barazana ga tsaro ba. Hawawu Abdulkarim Yankwani ya muryar Amurka daga Accra, Ghana.
To a gaida Hawawu Abdulkarim. Shirye-shiryen na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga ƙarshen labaran duniya.
Rundunar sojojin ƙasar Lebanon ta faɗi jiya Laraba cewa tana ƙara tura ƙarin dakaru zuwa kudancin ƙasar Lebanon domin taimakawa wajen sa ido kan sa'o'in farko na sabuwar jirgin na tsagaita wuta tsakanin mayakan Hezbollah da sojojin Isra'ila. Tsagaitawar bayan shafa kusan watanni 14 ana gwazawa ta bayyana galibi ana ci gaba da gwazawa, amma sojojin Isra'ila sun ce sun yi walgudan wuta kan wasu ƙauyuka biyu a kudancin Lebanon, Kiyam da Kafar Kila, inda sojojinsu suka buɗe wuta bayan gano wata mota a yankin da aka haramta zirga-zirga a labaran tare da tilasta mata juyawa. Dubban mutanen da rikicin Isra'ila da Hezbollah raba da muhallansu ne suka yi ta kwarara kudu daga birnin Beirut kan tituna masu cin kosan jama'a, inda suke koma gidajensu a garuruwa da ƙauyuka, da dama daga cikin sun lalace sosai sakamakon hare-haren Isra'ila. Ma'aikatar Baitul Malin Amurka ta agaba wa jami'an tsaro da na majalisar ministocin ƙasar Venezuela 21 da ke goyon bayan Nicolas Maduro takunkumi saboda abin da gwamnatin Biden ta ce na adawa da demokaraɗiyya take haƙƙin ɗan adam da aka tafka tun bayan zaben ƙasar na ranar 28 ga watan Yuli. Tawagar ta haɗa da shugabanni 15 na rundunar tsaron ƙasar da 'yan sandan ƙasar da jami'an leƙen asiri da kuma babban daraktan yaƙi da leƙen asiri na soji, waɗanda a cewar wani babban jami'in gwamnatin ƙasar sun kai hari ga fararen hula da basu jawo basu gani ba domin murƙushe su da kuma ɗaukar fansa. A cikin wata sanarwa da ya fitar jiya Laraba, sakataren harkokin wajen Amurka Tony Blinken ya ce Amurka za ta sake ɗaukar mataki a yau domin ɗora wa Nicolas Maduro da wakilansa laifin yin zagon ƙasar tsarin zaɓe a Venezuela da kuma murƙushe al'ummar Venezuela. Daga ƙarshe, hukumar tsaron ƙasar Romania ta faɗi yau Alhamis cewa tana gudanar da bincike kan yiwuwar samun kutse a zagayen farko na zaben shugaban ƙasar da aka gudanar a ranar Lahadi. Ɗan takara mai ra'ayin riƙo Colin Gerasu ya kasance kan gaba ga dukkan sauran 'yan takara da kusan kashi 23 cikin 100 na ƙuri'un da aka kaɗa, duk da ƙuri'un da aka kaɗa kafin zaben. Jogesu zai fafata ne a zagaye na biyu na zaben da za a yi ranar 8 ga watan Disamba tare da 'yar takara mai ra'ayin mazan jiya Elina Lasconi, wacce ta zo ta biyu da kashi 19 cikin 100 kuma tana fatan samun goyon bayan 'yan takara masu ra'ayin riƙo da na masu saucin ra'ayi. 'Yan ƙasar Romania kuma za su kada ƙuri'a a zaben 'yan majalisar dokoki a ranar 1 ga watan Disamba. Kwamitin tsaro na ƙoli wanda shugaban ƙasar mai ci Klaus Ahinz ke jagoranta zai gana a yau Alhamis nan domin yin nazari kan haɗarin da ke tattare da tsaron ƙasa sakamakon ayyukan jam'iyyun da ba na gwamnati ba, a cewar wata sanarwa daga ofishin shugaban ƙasa.
Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma za mu sake komawa ɓangaren rahotanninmu. Jami'an kwastam daga ƙasashen Afirka ta yamma da ta tsakiya sun fara gudanar da wani taro a jiya Laraba a birnin Yamai na jamhuriyar Nijar da nufin bitar halin da ake ciki a sha'anin shige da ficen kayayyaki don bullo da shawarwari a kan batun sauƙaƙa musayar bayanai a tsakanin jama'ai da samar da sassauci a harkokin kasuwancin ƙasa da ƙasa da yaƙi da fataucin haramtattun abubuwa da kuma ayyukan tabbatar da tsaro a kan iyakokin ƙasashen. Wakilan muryar Amurka Sulaiman Muna Barma ya aiko mana da ƙarin bayani daga birnin Yamai.
Taron wanda ke gudana a ƙarƙashin hukumar Douane ko kuma Custom ta Duniya WCO ko OMD lokaci ne na yin waiwaye kan shawarwarin da aka tsayar a taron ƙwararru da ya gudana a Bamako a watan Mayun da ya gabata. A ci gaba da ƙarfafa matakan zuba ido kan ayyukan shige da ficen kaya a yankin Afirka ta Yamma da ta Tsakiya. Daraktan ofishin tattara bayanai na reshen hukumar OMD a yankin Afirka ta Tsakiya da yankin tafkin Chadi, Ibrahim Joli Anjimoli, ya bayyana mana muhimmancin haɗa gwiwa a tsakanin yankunan na yammaci da tsakiyar Afirka.
c'est justement pour permettre d'endiguer les fléaux de terrorisme.
Yace hada gwiwa a wannan fanni abu ne da zai taimaka a murkushe matsalolin ta'addanci wadanda ka iya tsallakawa daga wannan iyaka zuwa waccan. Ababan sayarwa misali akan fita da su daga wannan yanki zuwa wancan. Alhali yan ta'adda na iya amfani da wannan hanya don shigar da kayayyakin da za su cutar da jama'a. Saboda haka haɗa gwiwa a tsakanin yankunan biyu na da muhimmanci. Wannan yunkuri na la'akari da buƙatar shigar da hikimomin zamani ta yadda za a sauƙaƙa musanyar bayanai a tsakanin jami'an duwan na ƙasashe daban-daban. Rabi'u Guzaye na daga cikin daraktocin hukumar custom ta Niger DGD.
Zamanin da muke ciki zamani ne wanda ake aiki sosai da harkoki na yanar gizo. Kenan akwai abubuwa hulɗa da yawa waɗanda muke yi daga wata ƙasa zuwa wata ƙasa. Dole ne in kun ka gani wani abu wanda ba ku gane mishi ba ya fito daga wata ƙasa, kuna iya ku taɓa waɗance ne ku ji yaya ne harkokin nasu suke, saboda akwai interest da yawa waɗanda ke kumshe cikin hulɗa tsakanin ƙasa da ƙasa.
Mataimakin shugaban kwamitin haɗin gwiwar hukumomin duwan na yankin Afirka ta yamma da ta tsakiya AOCOMD bugo da ƙari shugaban hukumar duwan ta ƙasar Mali Amadou Konate, wanne ya fara da tunatar da mahalarta akan muhimmancin taron na 29, ya gargaɗe su akan buƙatar su nutsu domin bullo da shawarorin da za su ƙara inganta sha'anin shige da fitin kaya a wannan lokaci na fuskantar barazanar tsaro.
Chers experts, nous comptons sur votre engagement habituel et votre constante détermination.
Dillalan shige da fitin kaya a tsakanin ƙasashe da suka halarci bikin buɗe taro a matsayin baƙi sun bayyana fatan ganin zaman ya kula da matsalolin da suke fama da su akan iyakoki. Kamar yadda sakataren kungiyar su Habibu Gado ke bayyanawa.
Kasan ana yi interconnection kamar kaya tun yana Lome ko Cote d'Ivoire ko Senegal ko ma Burkina ne, an san mene kin kayan. Kenan in yazo bai kai a yi dogon bincike da yana bata lokaci.
A kowace shekara ƙwararru kan harkar custom na waɗannan ƙasashe kan haɗuwa sau biyu don tattaunawa game da tafiyar ayyukansu. Jamhuriyar Demokradiyyar Congo ce za ta karɓi bakuncin taron farko a shekarar 2025. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a Jamhuriyar Nijar.
A gaida Sule Mumuni Barma. To har yanzu dai ana tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 16, 25 da kuma 31. A Jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tasharmu ta VOA Africa akan mita 102.5. Bayan haka za a iya jin mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashenhausa.com. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Ya Allah ya Allah na roka, Allah ni kai ne na roka, baro ki ka ton ka hoy ba ku jama tambaya ni ke da, ku jama tambaya ni ke da.
Ina so dokan nan a sa ya ƙara tsauri, ba wai a rubuce bane ba za a ce mana akwai doka.
Wannan abin na mu dinga ɗauko aran al'adar da ba tamu ba gaskiya yana ɓata mana tarbiya.
Mu da a yanda muka sani a arewa babu wani maganan ko Krista ko Musulmi, a al'adar kusan duka iri ɗaya ce.
Dokan nan ta yi kamar yanda ake a Malaysia. Kan kai aure ka sani.
Masu saurara assalamu alaikum, barkamu da asuba. Alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. Idan kuna biye da mu, shirin domin iyali yana nazarin dokar da aka zarta a Najeriya shekaru 10 da suka shige ta haramta cin zarafin mutane da ake kira VAPP, da ta hada da cin zarafin mata da cin zarafi a cikin gida. Ganin yadda dokar ke neman shiga kwandon mantuwa ya sake gabatar da ita gaban Majalisar Tarayyar Najeriya, lamarin da ya dauki hankalin wannan shirin. Yau ma muna tare da mata yan gwagwarmaya Hajiya Hawwa Abubakar Huntuwa da Jamila Sidi Ali Siraju da kuma barista Hassana Ayuba mai riga. Madugun tattaunawa wakilinmu Madina Dauda ta tambayi Hajiya Jamila Sidi abin da mata suke so su gani an yi a hukumance kan wanda ya keta wannan doka. Sai ta bayyana cewa,
ina so dokan nan a sa ya ƙara tsauri, ba wai a rubuce bane ba za a ce mana akwai doka. Dan na tabbatar in har dokan nan ta fara aiki akan mutum ɗaya biyu uku,
sannan mu mata muna da rauni, ana fitowa da mu, ba macen da take so ta fito ta tona akan tasiri, amma za a kai ka kotu, kai ne aka daka, kai aka wacin zarafin fa, amma yanda za a yi treating dinka kaman kai kai aikata laifin, sai a ce maka the Lord does not believe in emotions. Allah ya ba mace rauni, kuka, hawaye, baka saba ba an dauke ka an kai ka environment inda baka saba ganin uniform bindiga mutane na kai kanka
abun sai sa
na kallon ka asirin ka a rufe amma kowa na surutu akan ka, you know,
asirin ka ya to
maka ana ta maka wani gaskiya ne wani ƙarya ne, sai a ce wai ka kai kuka, kwakwalon mutun na buguwa. In za a yi kokari dokan nan dai a yi mana court special, gaskiya shawara ta ce yanda ko website ne yanda da yawa mata suna so su kawo, wallahi matan da suke mutuwa da raunin da ciwon kwakwalwa da mata suke fama da shi, ga yara mu ake barwa nauyin yaya, ba mu isa mu magana ba, sai a ce ibada addini yi shiru, to yi shirin nan kai ke yin shiru ba abin da ba za ka gani ba.
So ke kina so a yi kotu na musamman da zai rika sauraren ire-iren wayannan kadarrakin
agencies din nan, as hada su a waje daya, a bude website yanda kowane community akwai wanda zai representing kara a sirri, in ma ana bukatar ne wani ya je can ne, kowa a yi a gama, in mutum zai ya san hukuncin da za a yi mai, kuma ba wai hukuncin za a zo a dan wane ne ko kuma a mai gari ya zo ya ce kaza, a dokan nan ta yi kamar yadda ake a Malaysia, kan kai aure ka sani, saboda ma ma'aurata ma kadai ba a kowace aka wa fadi a Kano, su wajen guda nawa ne yanda suka wa yarinyan nan daidai, ki duba matan nan na Katsina na Zamfara ake kai su daji a musu kwakwalwarsu, kuma mental health din nan
dole akwai rauni a wani,
ba ma iya shiga da waza time, ba na iya kallon mutane, gani nake kaman kowa yana kalluna da muga abu, ba na bacci,
gani kike kaman abin da ya faru da ke kowa ya sani,
wani fannin ji kake ba ma sanin bane, mu ji kake kaman a mafarki kake, firgita nake yi, kuma yaran mu na ganin mu suna cikin halin nan, sannan kuma a ce wai sai a liƙa maka wani mugun dabi'a, ba abin da ba a ce maka, but in har ana fara kai mu a duba kwakwalwar ta mu, sannan waɗanda dose da muke gani suka san ga halin da muka shiga, kin san shi wani fannin ma fa ba maganan muke sanye ba, kawai mu a rungume mu a ce mana mu san we are safe, kuma maganan a dinga fitar da mata
in kauna ce a nuna kauna,
a'a doka ya ce ko a Saudi Arabia in ka saki matarka zaka bata muhalli, zaka bata gida ta zauna a nan da yaranka, ci da shan
ne ma ana da
ba wai ita ba, ci da shan na ƴaƴanta komi nasu makarantarsu, dokan nan zai rage mutuwa aure, zai rage cin zarafi, kuma yaran da suke tashi suke gani oh babana yayi kakana yayi, you know, irin wannan abun zai ragu a cikin al'umma, ko wannan shaye-shayen da ake yi kiga al'umma an lalace yara, restlessness in youth inna, wallahi Aunty Madina si sociologist suna cewa first agent of socialization is the family, to yanzu muna da family, muna da social welfare ne a kasan nan, ba mu da shi, yaran su kansu wata ran
akwai mana
yana aiki
a ba zan ce baya aiki ba, tunda ai suna nan a ma'aikatu,
kaman child rights act din nan yaro na da rights din makaranta, nutrition, muhalli mai kyau, drinking water, dokokin nan na nan, amma Aunty Madina yanzu sai kiga ana ta hayyafa ana watsarwa, ba wai ba su da iyayen bane ba, nauyin da mata ke dauka, time din ma da za ku samu ku yi magana da iyalin ku, ku san me suke ciki, wani hali suke ciki, yaro yana da right ma ya shiga da kara, ana cin zarafin yaya, iyaye suna cin zarafin yayansu because they feel tunda na haife ka I can do whatever, yaro ya tashi da rauni, to in ba mu tashi tsaye mun fara duba wannan abun ba, mun fara hukuntawa, family courts din da za a yi establishing din su, sai mun sau sai mun da gaske fa, saboda su kansu hukuma wanda suke cikin hukuma suna aikata abubuwa.
To bari zo ga dai ki Hawwa Abubakar, a jihar ku kin riga kin faɗa cewa akwai matakan da kuke ɗauka wajen tabbatar da an kyautatawa mata da abubuwan da ya kamata, kuma kin faɗa kin ce yawancin matsalolin an fi samun su a arewa, me ya shawarar ki?
Gaskiya ni shawara ta bi sakan wannan matsalar, zan fara da cewa mu koma ga family values din mu da societal values din mu, kin ga wannan abun na mu dinga dauko aran al'adar da ba tamu ba gaskiya yana bata mana tarbiya a arewa. Misali, ni da ina yarinya duk inda mangariba ta yi da wahala kiga ƴaƴa a waje ballantana diya mace,
su da kansu sun shiga gida ko dai kora su aka yi
madalla da kansu sun san cewa
al'adar gidansu ce, ɗabi'ar gidansu cewa duk inda mangariba ta yi, ɗaya mace especially ta koma gida. Ɗa namiji ko idan kika ga bai gida, ɗayan biyu ne, amma yana masallaci tare da iyaye da mahaifin shi ko da yayyen shi ko kuma an aike shi wani waje. Kin ga ɗaya kenan. Sannan na biyu shine da makwabci zai iya hukunta ɗan makwabci. Yanzu dan mun aje wannan. Sannan da
idan ya ga yaro yana laifi kenan.
Yana laifi kwarai zai iya hukuntawa. Kai da a yanda ni na sani ma idan aka zo aka kawo karanka wajen iyayenka sai su fada su ce haba wani ya baka hukunta su ba da kaga suna yi. Amma yau an wayi gari sai ki je ki ga iyaye sun je makaranta.
Sun
nemi su daki malami saboda yayi ma dan su fada. Ko ki ga a'a wa ya nemi kanin shi fada a gaban yaya. Ciyaye mu yayan shi ihu ko yayi musu fada. To kin ga idan ba mun koma zuwa wannan societal values din namu na da aka san mu ba. Tunda mu da a yanda muka sani a arewa babu wani maganin ko Krista ko musulmi a al'ada kusan duka iri daya ce. Yanzu misali ko a da ko da inda zaki je a ce musulmai ne suka fi yawa arewa ko Kristan suka fi yawa arewa
wallahi
ba za ki ga diya mace ta yi shiga banza an batta ba daga bakin hanya ko kofar gida wani zai koro ta. Amma yau ma sai ki ga yarinya ta yi dinkin banza idan kika yi magana sai ta ce ai mamanta ta kai ta wajen tela.
So iyaye ma suna da abin da ya kamata a fahimtar da su kenan.
Kwarai da gaske kafin mu gama mu fara magana gwamnati shin wane ne gwamnatin nan? Da ni da ku din nan fa mu ne gwamnati. Daga ina ɗake fara rayuwa daga gidan iyayen shi yake fara rayuwa ko daga gidan iyayenta take fara rayuwa. Saboda haka mu koma back to societal values dinmu mu ɗauko wannan al'adun namu na da masu kyau mu watsar da waɗanda ba su da kyau. Ko wani bangare na duniya Allah ya ba su al'ada sun ɗaukan mu kansu al'ada daidai da yadda rayuwarsu za ta tafi. Mu da yawa abin tura wannan da muke ɗauka ba al'adar mu bace ba ɗabi'ar mu bace inda za mu rufa mu kanmu asiri shine mu koma hanyoyinmu na da al'adunmu na gargajiyanmu ɗabi'unmu na da muke yi su ne kaɗai za su kawo mana zaman lafiya. Idan ko ba haka ba muka ci gaba da yadda muke tafiya to wallahi lamura za su ci gaba da taɓarɓarewa. Saboda haka shawara ita ce kowa ya sa ido akan ƴaƴan shi mu zamanto abin da Bature ke cewa a brothers keeper. Sannan duk rantsi mu tabbatar da ƴaƴanmu sun yi ilimi. Ilimi ko haɗe yake da na addini da na boko. Mu tabbatar da ƴaƴanmu sun yi ilimi. Duk ɗan da ke da ilimi ko banga siyasa zai yi banga kanta ta mai ilimi daban take da wanda yake jahili.
To da fatar masu sauraro sun sauraro waɗannan shawarwari naku da kunnuwan basira za kuma a ɗauki matakan da za su kai ga inganta rayuwar iyali. Nan kuma za mu da sa'aya a shirin namu na wannan mako. Kafin mu sallama da bakin namu za mu ji yadda dokar da ake nema a kafa ta haramta cin zarafi a cikin gida za ta bambanta da irin wadda ake da ita a kasashen waje. Kafin nan a madadin bakin namu Hajiya Hauwa Abubakar Huntuwa da Jamila Sida Ali Siraju da kuma barista Hassana Ayuba Meriga sai wakilinmu Madina Dauda da ta bada gudunmuwa ga nasarar shirin da Dadi Balawi daidai da sautin shirin da bada umarni a madadin su duka alheri ke cewa Allah tabbatar mana da alherinsa.
Kai mata su ne duniya.
To madalla a gaida Grace Alheri Abdu yanzu kuma ga labaran duniya a takaice.
Jiya Laraba zaɓen shugaban Amurka Donald Trump ya ce zai naɗi Lieutenant General Keith Kellogg mai ritaya a matsayin mai taimaka shugaban ƙasa ko mun zo na musamman na Ukraine da Rasha. Kellogg shine babban shugaba a kwamitin tsaro na Trump lokacin gwamnatinsa ta farko kuma shine mai ba tsohon mataimakin shugaban ƙasa Mike Pence shawara kan harkokin tsaro. Tare za mu tabbatar da zaman lafiya ta hanyar ƙarfi da kuma za mu sake mayar da Amurka da duniya zaman lafiya, in ji Trump a cikin wata sanarwa da ya bayyana Kellogg a matsayin manzo. A ɗaya bangaren kuma da yawa daga cikin waɗanda Donald Trump ya naɗa da waɗanda yake shirin naɗawa na fuskantar barazanar tashin hankali da suka haɗa da barazanar mamai ta kiran waya, in ji kakakin zaɓen shugaban Amurkan a ranar Laraba. An yi wannan barazanar ne a daren Talata da safiyar Laraba kuma jami'an tsaro da hukumomi sun ɗauki matakin gaggawa don tabbatar da tsaron waɗanda aka yi barazanar, in ji kakakin Caroline Levitt a cikin wata sanarwa. Levitt ba ta yi bayanin ainihin waɗanda suka auna ba kuma ba ta yi ƙarin bayani kan yanayin barazanar da aka yi musu ba. Masu magana da yawun hukumar ta FBI da kuma ma'aikatar shari'a ba su amsa buƙatar yin sharhi nan take ba.
To masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokaci sai kuma can an jima da hantsi idan Allah ya kai mu za ku ji mu da maimaicin wannan shirin. A madadin Sarfila Hashim Gumel da ya taya ni gabatar da shirin da Dadi Balawe wanda ya haɗa shirin ya kuma ba da umarni da ma injiniyanmu na yau. Ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya.